الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم ثلاثة أشرين دا هدو قوتا ذو القعدة باين هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دا شكرا دبوت ايدا تري هدو دا أربعين دا باقوي وانده يدي دا شابيو قوتا ديار shekara ta 2026. Muna cikin darasin mu na wannan littafi Thalathatul Usul wa Adillatuha na al-Imam al-Mujaddid al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasi na nam darasi na 13. Nam wannan shine darasi na 13 a cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata muna kan magana dangane da abin da ya shafi matakai na addinin musulunci. Matakan addinin musulunci guda uku. Waɗannan matakai guda uku, mun ji mataki na farko shine martabatul islam, an yi magana a kan shi, da kuma rukunnan al-Islam ɗin guda biyar. Sannan sai mataki na biyu daga cikin matakai na addini shine martabatu al-iman, wanda shine za mu tashi a kan shi a wannan darasin insha Allah ta'ala. Na'am.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi ajma'in. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم. ما ليتي المرتبة الثانية؟ Mataki na biyu daga cikin matakan addini guda uku shine al-iman, martabar imani. Ma'ana idan mutum ya shiga matakin farko shine martabatul islam, daga nan zai kai mataki na biyu shine martabatul iman. Shi imanin mala yace wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba, imani yana da rassa guda saba'in da wani abu, shine bid'un din. In an ce bid'un wa sab'un, ma'ana saba'in da wani abu. Matakan ko rassan imani rassa ne wanda sun kai saba'in da wani abu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim, wanda manzon Allah ya ce al-imanu bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'una shu'ba, imani yana da rassa 60 da wani abu ko 70 da wani abu. Don haka imani ba abu ɗaya bane, imani rassa ne daban-daban, ɓangarori ne daban-daban. Shi yasa za mu ga malamai suna wallafa littattafai akan abin da ya shafi rassan imani. Daga cikin mafi daɗewarsu akwai Imamul Baihaqi, wanda ya wallafa littafin Shu'abul Iman, rassan imani. Ya tattaro duk wasu abu wanda za su abubuwa da ayyuka wanda za a iya tattara su a ƙarƙashin rassan imani, wanda za su kai wannan 70 da wani abu din da aka dai ya tattara su a cikin wannan wannan littafin da aka imani yana da rassa rassan nan kuma sun kai 70 da wani abu sama da 70 kenan fa alaha mafi kololuwar rassan imanin gaba daya duk abin da aka ce yana da bangarori da yawa to za a samu wanda yafi kowanne a cikin wannan bangarorin za a samu kuma wanda yake ƙasa za a samu kuma waɗanda suke a tsakiya tsaka tsakiya don an ce 70 da wani abu ne rassan imani to a cikin rassan imanin a alaha wanda yafi kowanne daukaka zama mafi kololuwar rassan imani shine qaulu la ilaha illallah shine fadan kalmar la ilaha illallah shine mafi kololuwar rassan imani domin asali ma mutum ba zai zama musulmi ba sai da wannan kalmar da aka ita ce mabudin musulunci da ita ake shiga kuma akan ta ake rayuwa gaba daya a cikin musulunci kuma da ita ake so a fita daga duniya ya zama ƙarshen abin da mutum zai fita daga duniya ita ce wannan kalmar wanda ita ce mafi kololuwar rassan imani da aka rayuwar mutum gaba daya tana kai kawo ne tana gudana ne akan la ilaha illallah da ita zai zama musulmi kuma da aiki da ita ne zai zama mai imani ya rayu akan wannan aikin na kalmar la ilaha illallah kuma da ita ce zai ake buƙatar ta zama kalmar ka ta ƙarshe wanda zaka fita duniya da ita sai zama kenan rayuwar musulmi gaba daya ta gine ne akan wannan kalmar da aka ita ce mafi kololuwar rassan imani ke sa a cikin zikirori ma zikirin da za a yi ita ce mafi kololuwar zikiri ita ce zikiri mafi kololuwa da mutum zai yi a nau'o'in zikiri da za a yi a ambaci Allah da su da aka ita ce mafi girman rassan imani wa adnaha mafi karancin rassan imani kuma wanda yake shine mafi karanci a rassan imani shine imaqatul adha anit tariq kawar da duk wani abu wanda yake mai cutarwa daga hanya to wannan yana daga cikin rassa na imani amma yana cikin kananan rassan imani baya cikin mafiya kololuwa a rassan imani kenan ya kai raunin imani mutum ya ga abu mai cutarwa a hanya ya kasa kawarwa ƙarshen raunin imani kenan domin wannan kawar da abu mai cutarwa din yana daga cikin mafi raunin rassan imani to ballantana kuma wanda shine zai zo ya sanya abin da zai cutar da mutane din akan hanya ba wai ya kawar ba kawarwan yana cikin rassan imani amma yana cikin mafiya ƙasa daga cikin rassan imani din to idan mutum bai iya kawar da wani abu mai cutarwa a hanya ba bai iya ganin wani datti da mutane za su ji kyamar gani ya kawar da shi daga hanya ba bai iya ganin wani abu wanda za a iya takawa a cuti da shi a hanya ba wannan ya nuna raunin imanin ya kai rauni a cikin zuciyar shi sannan sai ya ce wal haya'u shu'batun min al iman sannan ita ma kunya reshe ce daga cikin rassa na imani ba ta cikin a'laha ba ita ce mafi kololuwar rassan imani ba sannan kuma ba ta cikin mafi ƙasa a rassan imani da haka kunya tana cikin rassa daga cikin rassa na imani kenan idan mutum ba shi da kunya to ya rasa wani reshe daga cikin rassa na imani idan mutum yana da kunya to yana da wani reshe daga cikin rassa na imani a tattare da shi da haka lokacin da za a soki mutum da cewa wane ba shi da kunya ko ya rinka jin cewa shi mara kunya ne to kamar yana tabbatar ma kanshi kenan ya kore ma kanshi wani reshe daga cikin rassa na imani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa alhaya'u khairun kulluhu, kunya gaba dayanta alkhairi ne, ba wani abu wanda kunya zai sa ya zama ba alkhairi bane in dai kunya ce ta haifar da shi. Da haka dukkanin wani abu na kunya to alkhairi ne wannan abu. A wani hadisi manzo Allah ya ce alhaya'u la ya'ti illa bi khair, kunya ba ta zuwa da komai sai da alkhairi. Duk wani abu da kunya za ta haifar ma da shi to alkhairi ne wannan abu. Kunya ba ta zuwa da abin da yake sabanin alkhairi. A nan an faɗi imani, sannan an faɗi imani yana da rassa 70 da wani abu, sannan an ba da misalai abubuwa guda uku daga cikin rassan imani, amma ba a faɗi menene imanin ba, ba a yi ta'arifin imanin ba, kamar yadda aka yi ta'arifin musulunci a baya. Ba a yi ta'arifin imani ba, sai aka faɗi yana da rassa, kuma sai aka ba da wasu misalai na rassan imanin. Wannan maganar da ya ce wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba, har zuwa ƙarshen maganar duka wannan lafazi ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda ya gabata hadisin Imamul Bukhari da Muslim duka sun rawaito shi. Amma ta'arifin imani shine, ana ta'arifin shi da cewa huwa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Wannan shine ta'arifin imani a wurin ahlus sunna. Imani wani abu ne wanda ana faɗan shi da baki, sannan ana kudirce shi a cikin zuciya, sannan kuma ana aikata shi da gaɓoɓi. Ɓangare nawa kenan? Ɓangare uku. Da haka imani ya shafi maganar baki, sannan ya shafi ƙudirin zuciya, sannan kuma ya shafi aikin gaɓoɓi. Da haka imani ba aikin zuciya ba ne kawai, haka kuma imani ba aikin baki ba ne kawai, haka kuma imani ba aikin gaɓoɓi ba ne kawai. Imani ai maganar baki ce da ƙudirin zuciya da kuma aikin gaɓoɓi. Duka wannan ɓangarorin imani ya shafe su. Shi yasa muka kalli wannan misalan da manzon Allah ya bayar guda uku, sun shafi waɗannan ɓangarorin gaba ɗaya guda uku. Menene misali na farko a cikin misalan rassan imani da aka bayar a nan?
La ilaha illallah.
An ce a alaha ƙaulu la ilaha illallah. Mafi girman rassan imani shine faɗar la ilaha illallah. Da me ake yin wannan? Da baki, maganar baki ce. Sai aka ce wa adnaha imaqatul adha anit tariq, mafi ƙaranci, mafi ƙasa na rassan imani shine kawar da wani abu mai cutarwa daga hanya. Da me ake yin wannan? Da baki, da gaɓoɓi. Aiki ake yi da gaɓoɓi. Sai manzo Allah ya ce wal haya'u shu'batun minal iman, kunya reshe ce daga cikin rassan imani. Da me ake yin kunya? A zuciya. Da haka duka waɗannan guda ukun kowanne ya zama misali ne na ɗaya daga cikin ɓangarorin da imani yake aiki a ciki. Da haka ba za ka zo ka ce maganar baki kawai ita ce imani ba, kamar yadda ba za ka zo ka ce aikin mutum kawai na gaɓoɓi da ake gani na zahiri kawai shi ne imani ba. Haka kuma ba za ka zo ka ce kawai abin da yake cikin zuciyar mutum shi ne imani ba. Dan wani zai zo yana yin abin da ya ga dama, aikin gaɓoɓin shi daban, maganganun bakin shi daban, in an yi magana ya ce ai imani a zuciyarki. Wane irin imani? Ba imani na musulmi na ahlus sunna ba. Wannan imani ne na wa? Imani na murji'a, masu aqidar irja. Su ne masu wannan da'awar cewa imani kawai a zuciyarki, ba ruwan shi da magana, ba ruwan shi da gaɓoɓi. Da haka duk abin da kaga aikin mutum yana yi da abin da yake faɗa, ba shi yake nuna imani ko rashin imani ba. a wurin ahlus sunna imani akwai shi a baki dole maganar bakinka ta tabbatar da imani sannan dole ayyukan gabobinka su tabbatar da imani sannan kuma dole kudirinka na zuci ya tabbatar da imani idan akwai imani kawai a gabobi babu a zuciya a lokacin mutum ya zama munafiki in dai aikin gabobi ne kawai ayi sallah da shi ayi abu a tafi jihadi ayi waye amma babu imanin a zuciya menene wannan munafiki ne idan kuma akwai imanin kawai a zuciya babu shi a gabobi da baki shi kuma menene shi na'am akwai imanin a zuciya amma babu shi a gabobi babu shi a baki na'am ai ba zai yiwu bane ba zai yiwu bane asali in dai akwai imani a zuciya to dole zai fito a baki ai asali ma ba zai zama mai imanin ba ba zai zama musulmi ba sai da me sai da qaulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai da aikin baki a zahiri zai zama musulmi kwata-kwata ba za a yi mai hukunci da cewa musulmi bane ko da yana da awar ya kudirce a zuciyar shi ya yadda amma ba zai faɗa da baki ba za a karɓi musuluncin shi ba za a karɓa ba da haka ba yadda zai yi hukunci imanin kawai yana nan a zuciya ne amma baki ba zai yi aiki ba sannan gabobi ma ba za su yi aiki ba da haka indai akwai shi a zuciya to gabobi ne za su yi aiki inna ma huwa shay'un waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal kamar yanda suke cewa magabata al'amari ne wanda ya tabbata a zuciya sai kuma gabobi da aiki sai suka gasgata abin da yake zuciya da haka gabobinka da aikinka da maganarka su suna gasgata abin da kake da shi na imani ne a zuciya idan akwai imanin za a gane a aikinka za a gani a maganganunka za a gani in babu kuma za a gane aikinka zai nuna maganganunka za su nuna da haka imanin sai ya shafi waɗannan ɓangarorin gabaki ɗayansu shi ya sa suke ba da misali da cewa imani kamar turare ne kamar turare ne in aka kawo turare za a ji ƙanshi ko ba za a ji ba in dai akwai turare mai in dai yana ƙanshi gwargwadon ƙanshin turaren da kyanshi gwargwadon yadda ƙanshin shi yake yaɗuwa ko to haka imani yake a zuciyar mutum gwargwadon kyan imanin da ƙarfin imanin gwargwadon yadda za a ganka a aikace imanin yana bayyana a cikin ayyukanka da kuma maganganunka gwargwadon kuma raunin imanin da lalacewar shi da rashin ƙarfin shi gwargwadon yadda za a ga raunin ayyuka da raunin maganganun na imani a tattare da kai da haka imani ya shafi qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb sannan wa amalun bil jawarih duka ɓangarorin imani ya shiga da aka cewa wai imani ai ba a nan take ba ai ba a imani ba a kaza take ba ba a sallah take ba ba a zuwa masallaci take ba wannan aqidar murji'a ce aqidar murji'a ce ba aqidar ahlus sunna ba ce da aka yi imani akwai shi a zuciya to za a gan shi a aikace in akwai shi a zuciya za a ji shi a magance a baki cewa akwai imanin da haka waɗannan su ne misalan da malam ya bayar cewa imani yana da rassa 70 da wani abu da haka gwargwadon yadda mutum zai gina imanin shi shi ne nemi waɗannan rassan guda 70 da wani abu na imani ya ga menene alaƙar ayyukan shi da waɗannan rassan kuma su waɗannan rassan 70 da wani abu wasu rassan suna da alaƙa da ayyukan zuciya ne waɗansu kuma suna da alaƙa da maganganu na baki waɗansu kuma suna da alaƙa da ayyuka na gaɓoɓi daga mutun ya bi littafan da aka rubuta akan shu'abul iman zai ga duka an kakkasa su a wannan kashe-kashen sai kaga a ayyukan zuciya na imani guda nawa kake yi a ayyukan gaboi na imani guda nawa kake yi a ayyukan baki na imani na rassan imani guda nawa kake yi wataƙila daga nan mutum zai iya auna gejin imanin shi ya gane to a imanin shi bai wuce kaza ba bai wuce kaza a cikin ɗari ba daga cikin littattafai masu sauƙi a wannan babin wanda suke na kusa-kusa ba littattafai musnada ba shine littafin al-bayan wa tawdih li shajaratil iman na al-allama Sheikh Abdulrahman ibn Nasir as-Sa'idi rahimahullahu ta'ala littafi ne ya rubuta madaidaici al-bayan wa tawdih li shajaratil iman bayani akan bishiyar imani ya sa imanin kaman matsayin bishiya ce su kuma wa'annan rasta ne a jikin bishiyar imanin sai kakkasa su a matsayin rasta daban-daban shi ma ya kasa ɓangaren zuciya ga rassan imani ɓangaren magana ga rasta na imani haka kuma ɓangaren ayyuka na gaɓoɓi ga rasta na imani littafi ne wanda yake ƙarami kuma mai kyau wanda zai yi ma mutum bayani dalla-dalla dangane da waɗannan rassan na imani kuma kowane reshe da dalilin shi in ma dai aya alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da wannan reshen haka daga nan mutum zai iya gane matakin da yake kai na imani a kowane ɓangarori daga cikin waɗannan ɓangarorin guda uku na'am wannan shine martaba ta biyu martabatul iman sai bayani akan rukunnan imanin tunda mun ji menene imanin to menene rukunnai waɗanda akan su ne imani ya ginu waɗannan rukunnai sune malam zai yi magana akan su anan
qala al-musannif rahimahullah wa arkanuhu sita an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله عز وجل والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر
نعم فيما ليس وأركانه ستة ركن إيماني دون قداشدني إيماني ينادى ركن قداشدة دا أبن دا أتتي ركن أبو wanda abinda akan su wannan abin ya ginu idan aka cire su to abin ya fadi kenan shine ma'anar arkan kamar yanda ake kiran ginshiki na gini a matsayin rukun arkanul bina wayannan sune arkanul bina wayannan ginshikan da aka dora rufin gini akan su wanda an rushe su wannan rufin zai fadi to wannan sune arkan da haka imani an kafe shi ne akan waɗannan rukunnan guda shida idan aka rushe guda ɗaya to wannan rufin na imani zai faɗi to haka kuma an rushe su gaba ɗaya ma gaba kwata-kwata zai zama babu imanin kwata-kwata to wannan shi ne ma'anar rukunnai abinda idan in aka ɗora wani abu a kan shi wannan abin an cire shi abin ba zai zauna ba abin zai faɗi saboda faɗuwar wannan abin ya dogara da shi ne haka imani ya dogara ne akan waɗannan abubuwan guda shida na farko an tu'mina billah shine kai imani da Allah shine rukuni na farko kai imani da Allah kuma shine imani da cewa akwai Allah din shine matakin imani da Allah na farko. Dole sai ka yadda akwai Allah ko kana yin imani da abin da babu shi. Daga matakin imani da Allah na farko shine yadda akwai Allah din. Sannan mataki na biyu shine yadda da cewa Allah shine yake da rububiyya ta komai. Shine ya halicci komai, shine yake gudanar da komai, shine yake kashewa yake rayawa. Shine imani da rububiyyar Allah. Sannan abu na uku shine imani da uluhiyyar Allah. Cewa Allah din nan shi kadai ne ya tantanta a bauta mishi. Ba wanda za a bauta ma in ba shi ba. Shine abu na uku. Sannan abu na hudu shine imani da cewa Allah yana da sunaye da kuma sifofi waɗanda suke madaukaka da sunaye mafi yakin sunaye. Wannan shine imani da Allah, abinda imani da Allah ya kunsa kenan. Da haka ya kunsa, ya kunshi yarda akwai Allah da kuma yarda da rububiyyar Allah da yarda da uluhiyyar Allah da kuma yarda cewa Allah yana da sunaye mafiya kyau kuma yana da sifofi waɗanda suke na kamala, waɗanda suka dace da zatin Allah subhanahu wata'ala. To wannan shine abin da imani da Allah ya kunsa. Sai mutum ya kudirta wannan, sannan za a ce yayi imani da Allah. Idan bai kudirta ɗaya daga cikin waɗannan ba, to imanin shi da Allah bai yi ba. Dan mutum ya ce ya yadda akwai Allah, amma kuma bai yadda Allah ne ya halicci komai ba, wanda yayi imani da Allah bai yi imani da Allah ba. Amma ko mutum ya ce ya yadda akwai Allah kuma ya yadda Allah ne ya halicci kowa da komai, amma bai yadda Allah kadai za a bauta ma ba, wanda yayi imani da Allah bai yi imani da Allah ba. Daidai yake da su Abu Lahab da Abu Jahal, su ma duk sun yadda da Allah kuma sun yadda Allah ne ya halicci komai, amma ba su yadda a kadaita Allah kadai da bauta ba. Shine abin da ba su yadda da shi ba. To haka kuma in mutum ya yadda akwai Allah kuma ya yadda Allah shine yake da rububiyya, shi yayi komai da kowa, sannan ya yadda Allah kadai za a bauta ma, amma bai yadda da sunayen Allah da sifofin Allah ba, shi ma wannan bai yi imani da Allah ba. Yana kore ma Allah sunaye, yana kore ma Allah sifofi, wannan shi ma imanin shi da Allah bai yi ba. Da haka sai mutum ya hada waɗannan abubuwan guda hudu gaba daya, sannan za a ce yayi imani, yayi imani da Allah subhanahu wata'ala. Da haka duk lokacin da ake cewa an tu'mina billahi, kai imani da Allah, ana nufin waɗannan abubuwan gaba daya. Ka hada su, ka tattare su, ka kudirce su a cikin zuciyarka. To wannan shine ma'anar imani da Allah. Ba wai yadda akwai Allah kawai shine imani da Allah ba. Yadda akwai Allah, har mushrikai sun yadda akwai Allah. Yadda Allah ne ya halitta halittu, har mushrikai sun yadda Allah ne ya halitta halittu. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Sun yadda da wannan. Da haka dole ka hada waɗannan abubuwan gaba daya, sannan sai a ce kayi imani da Allah. Rukuni na farko kenan daga cikin rukunnan imani ya samu. Wa mala'ikatihi, sannan mutum ya yi imani da mala'ikun Allah. Imani da mala'ikun Allah shi ma ya kunshi abubuwa da yawa. Daga ciki shi ne ka yi imani da samuwar mala'ikun, cewa akwai wasu halittu daga cikin halittun Allah sunansu mala'iku, ka yadda da su. Jama'a, akwai wanda ba su yadda da samuwar mala'iku ba. In ana maganar mala'iku, za su rinka fassara su da wani abu daban, ko su rinka fassara su da kuwatul khair, shi ake nufi da mala'iku, shedanu ana nufi da kuwatul sharri, ko kuma su rinka fassara su da wasu abubuwa daban, ko bacterias, ko wani abu can daban da suke sani, wanda shi suke iya gani. haka imani da mala'iku sai ka yadda cewa akwai halittu da Allah ya halitta na musamman sunansu mala'iku. Sannan abu na biyu, kai imani da cewa waɗannan mala'ikun suna da sifofi da Allah ya halicce su da shi. Daga cikin sifofin kuma akwai waɗanda Allah ya ba mu labari. Alhamdulillahi faqiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Allah ya ce mana ya sanya mala'iku, ma'ana ja'il anan khaliq, ya halicci mala'iku sun zamanto uli ajnihatin, ma'abuta fukafukai, suna da fuffuke da suke tashi da shi. Sannan fuffuken nan kuma masna, akwai wayanda suke da fuffuke biyu, wa thulath, akwai wayanda suke da fuffuke uku, wa ruba, akwai wayanda suke da fuffuke hurhudu. Iyakacin fuffuken kenan. Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha, yana karawa a halittar wasu abin da ya ga dama na adadin fukafukan. Amma dai akwai masu biyu, akwai masu uku, akwai masu hudu, sannan yazidu fil khalqi ma yasha, yana ƙari akan wanda ya ga dama. Shi yasa manzon Allah ya ce na ga mala'ika Jibril walahu 600 jana, na gan shi yana da fuffuke 600 a jikin shi. Shi ne yazidu fil khalqi ma yasha, yana da fuffuke 600. Manzon Allah ya ce ya buɗe fukafukai guda biyu, wa qad sajjal ufuq, ya rufe sararin samaniya gaba ɗaya da su. Saura nawa kenan? Saura 598. To shi ne yazidu fil khalqi ma yasha. Mutum ya yi imani da sifar su da Allah ya ba mu labari, ya yi imani da sifar su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari. Daga cikin sifofinsu, manzon Allah ya ce Allah ya bani umarni, ya bani izini, ya bani dama in ba ku labarin wani mala'ika daga cikin mala'ikun da suke hamalatul arsh, wanda suke ɗauke da al'arshi. Sai manzo Allah ya ce tsakanin kunnen shi zuwa kafadar shi tafiyar shekara 40, daga kunnen shi zuwa kafadar shi tafiyar shekara 40, to ya sauran jikin shi fa, wannan iya me kenan? Tazarar iya me kenan ake nunawa?
Wuya.
Tazarar iya wuyan shi ake nunawa anan, daga kunnen shi zuwa kafadar shi, banda kan shi, banda jikin shi, banda kafafuwan shi. Kuma tafiyar ta shekara 40 tawa ta mala'iku ko ta mutane ko ta wani lissafin, duka ba a faɗa ba. Da haka mutum ya yi imani da sifofin da Allah da manzon Allah suka sifanta na mala'iku, sannan ya yadda halittu ne waɗanda ba su da iyaka. Allah kaɗai ya san adadinsu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Manzon Allah ya ba mu labari cewa a baitul izza da yake sama, ya ce mala'iku 70,000 suna shiga a kowace rana suna yin ibada a ciki. Amma manzo Allah ya ce tunda ake shiga kullun da mutum 70,000, wasu ba su taɓa zagayowa ba. Ba a taɓa yin wasu sun sake zagayowa ba. Kuma kullun ranar duniya sai an zuba mala'iku 70,000 sun yi ibada a ciki. Da haka adadinsu zai kai nawa? Ba zai irgu ba. Adadinsu ba wanda ya sani. Shi ne wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ba su riƙe wutar jahannama kawai. Manzo Allah ya ce za a zo da wutar jahannama ranar alkiyama tana da linzami 70,000. Linzami da ake janta guda 70,000. a kowane linzami guda ɗaya akwai mala'ika 70,000 da yake rike da linzamin 70,000 so 70,000 adadin mala'ikun da suke janye da wutar jahannama kenan banda kuma kowane dan adam daga cikin ɗan adam yana dauke da mala'iku ko akwai wanda babu mala'iku a tattare da shi ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هو ينال أوجد ملائكة نجامة نهبو عدد سيانن كي عدد أن أدم بؤتونا وشينن نعم إن كو ينال أوجد قدابيو يانن كاسونا وشينن وإنما سر بؤتوني كوي kuma Allah ya faɗa mana da humu aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai mala'iku aqibat wanda suke tsara mutum suke kariya da tsara mutum gaba da baya wanda aikin su kenan kawai tsara mutum ba za ka gane aikin da suke yi ba sai mutum ya mutu kana mutuwa aka aje ka daga nan zuwa safiya babu mu'aqibat ko zaka ga halittun da za su rinka shiga hancinka da kunnanka da bakinka yanzu fa ko baccin wani irin bacci kake yi zaka ga halittu suna zuwa suna shiga jikinka a jiki ana tira mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi zaka ga abin da zai faru da gangar jikinka zaka gane akwai wayannan masu aikin masu wannan kariyar a jikinka to wannan mutum mala'ika nawa kenan mu'aqibat gaba da baya ga masu rubutun alkhairi da sharri hagu da dama ga masu tsaro in kayi addu'a kwanciya bacci da za su tsare ka zuwa tashi da asuba guda nawa suke aiki akan kowane mutum daya in zaka tattara nassoshin da suke magana akan mala'ikun da suke aiki akan mutum daya kullun mala'ika nawa zaka samu akan mutum daya zaka kai imani da cewa Allah yana da waɗannan halittu sunan su mala'iku kuma ba wanda ya san adadin su sai Allah kuma kai imani da duk abin da Allah ya faɗa akan su kai imani da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari akan mala'iku duka wannan yana daga cikin imani da mala'iku kuma ka yadda bayi ne na Allah wanda ba sa saba ma Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah duk abinda Allah ya ce ayi shi za su yi in Allah ya ce a bari shi bari za su yi da haka babu sabo ma'sumai ne su Allah ya halicce su ba abinda suke yi sai ibada da bautar Allah da haka a duk inda suke a cikin bautar Allah suke akwai mala'ikun da a tsaye kawai suke tsayuwa da kake gani ta sallah sahu a tsaye a haka suke a haka rayuwar su za ta zauna har tashin alkiyama akwai waɗanda a ruku'u kawai suke har tashin alkiyama akwai wanda a sujjada suke haka za su zauna har tashin alkiyama kawai bautar Allah suke yi bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl ba sa wuce gaban maganar Allah da haka bayi ne masu karamci waɗanda Allah ya karrama su shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa asqatis sama sama tana ƙara tana ƙugi shine atif din nan irin yanda in an dora ma sirdi na raƙumi kaya ya ji nauyi yana tafiya yana wani ƙara na wannan katakon shine atif manzo Allah ya ce asqatis sama sama tana kuka sai ya ce wa huqqa laha anta id kai ya tantanta ma tai wannan kukan ya tantanta sama ta rinka wannan ƙara sai ce saboda babu wani mawdi'u shibri babu inda mutum zai iya dora yatsin shi a sama ba sai akwai mala'ika yana bauta ma Allah a wurin ba wuri ba space a sama gaba daya tike take da mala'iku kawai suna bauta ma Allah daga da ka bauta ma Allah da ibadar ka da rashin ibadar ka duka daya ne gurin Allah Allah yana da wa'anda suke bauta mai haƙiƙanin bauta ke sa Allah ya ce innama hiya a'malukum uhiha lakum thumma uwaffikum iyyaha Allah ba wai yana son aikin da yace ayi bane man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wanda yayi aiki na kware Allah ya ce kanshi yayi ma ba abin da zai amfana Allah da shi rashin yin kuma ba abin da zai cutar da Allah subhanahu wa ta'ala da haka mutun yayi imani da mala'iku cewa Allah yana da halittu su ne mala'iku sanan wa kutubihi sanan rukuni na uku shine imani da littattafan Allah Allah ya aiko da manzanni kuma ya saukar musu da littattafai to dole kai imani da waɗannan littattafan da Allah ya saukar littattafan da Allah ya ba mu labari a cikin alqur'ani kai imani da su ka yadda da su waɗanda kuma Allah bai ba mu labari ba kai imani da umumin cewa Allah ya saukar da littattafai ga annabawa Allah yana aiko da annabawa da sakonni a cikin annabawan kuma akwai waɗanda Allah ya ba mu labarin ya saukar musu da littattafai daga cikin littattafan da Allah ya ba mu labari a Qur'ani ya saukar shine Allah ya ba mu labarin ya saukar da At-Taura ya saukar da Injila sannan ya saukar da Zabura sannan ya saukar da me Suhufi Ibrahim sannan kuma ya saukar da Suhufi Musa sannan ya saukar da me sannan ya saukar da Al-Qur'ani wayannan littattafan da Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani dole kai imani da su gaba daya ka yadda Allah ya saukar da waɗannan littattafan kuma abinda Allah ya saukar a cikin su gaskiya ne daidai ne hukuncin Allah ne sannan kai imani da littafin da Allah ya aiko maka da shi shine Al-Qur'ani da yadda da cewa wannan sakon da Allah ya aiko da shi na Al-Qur'ani ya shafe dukkanin waɗancan sakonnin da suka gabata shine ya shafa dukkanin sakonnin da suka gabata kuma duk abin da waɗancan littattafan suka kunsa na shari'a Al-Qur'ani ya kunshe shi kuma da ƙari a kai daga duk abin da ake buƙata na imani da bautar Allah da ibada da shari'a Al-Qur'ani ya kunshi sama da dukkanin abin da sauran littattafai suka kunsa daga yin imani da wannan duka yana cikin imani da littattafan Allah sannan wa rusulihi rukuni na nawa rukuni na hudu daga cikin rukunnan imani shine imani da manzannin Allah imani da manzannin Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko Allah yana zabar wanda ya ga dama daga cikin bayi ya zabu wanda suka fi nagarta a cikin bayi ya aiko su zama su ne manzannin shi zuwa ga mutane Allah baya aiko baya ta'amuli da mutane kai tsaye wurin bayar da sako Allah yana ta'amuli da mutane kai tsaye ne wurin bauta ga Allah da kiran Allah da roƙon Allah in za ka bauta ma Allah ba ka buƙatar ka bauta ma wani ko ka tura ma wani shi ya isar ma Allah kai tsaye ake bauta ma Allah kai tsaye ake roƙon Allah ake neman buƙata a wurin Allah amma Allah in zai ba da sako zuwa ga bayi to yana turowa ta hanyar manzannin shi manzannin kuma kala biyu ne akwai manzanni na mala'iku akwai kuma manzanni na mutane shi yasa Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zabar manzanni daga cikin mala'iku sannan yana zabar manzanni daga cikin mutane manzo da Allah ya zaba yake aiko shi da wahayi daga cikin mala'iku shine mala'ika Jibril shine Allah ya turo shi da wahayi ya zo da shi zuwa ga manzon da Allah ya aiko shi, shi kuma manzon ya isar ma mutane, wannan ita ce wasiɗa ta karban sako daga wurin Allah. Ko kuma Allah madaukakin sarki yayi magana da manzon, kamar yadda yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin Isra'i da Mi'raji, aka bashi sako kai tsaye ba ta wasiɗar mala'ika Jibril ba. Haka kuma kamar yadda Allah yayi magana da Annabi Musa alaihi salam kai tsaye, wa kallama Allahu Musa takliman, da aka wani lokaci a aiko musu da manzo na mala'ika, wani lokaci kuma Allah ya yi musu magana, kamar yadda ya yi magana da Annabi Musa ya yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da aka kai imani da manzannin da Allah ya zaba yake aiko su da sakonni, dukkanin manzannin da Allah ya aiko kuma dole kai imani da su. Allah ya ba mu labarin ya aiko manzanni a cikin Al-Qur'ani, ko a cikin manzannin kuma Allah ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk, daga cikin manzanni akwai wanda mun baka labarin su, a cikin manzanni kuma akwai wanda ba mu baka labarin su ba, bana a cikin manzanni akwai wanda ba mu san su ba, ma ba mu san ko sunan su ba mu sani ba, amma Allah ya aiko da su zuwa ga al'ummomin su. Kenan waɗanda Allah ya ba mu labari wasu ne daga ciki Allah ya zaba ya ba mu labari akan su, amma da yawa Allah bai ba mu labari akan su ba. Amma wanne suka fi yawa, waɗanda Allah ya ba mu labari akan su ko waɗanda Allah bai ba mu labari akan su ba? Na'am, waɗanda Allah bai ba mu labari a kansu ba, su ne suka fi yawa daga cikin adadin manzannin Allah da annabawan Allah. Waɗanda Allah ya ba mu labarin su ‘yan kaɗan ne, ba su da yawa. Dukkanin manzanni da aka yi magana a kansu a cikin Al-Qur'ani guda nawa ne? Guda 25. 25 aka ambaci sunansu a cikin Al-Qur'ani. Amma dukkanin sauran annabawan Allah da manzannin Allah banda waɗannan 25 ɗin ba a ambaci sunansu ba. Shi yasa Allah ya ce a cikinsu akwai waɗanda muka baka labarinsu, a cikinsu akwai waɗanda ba mu baka labarinsu ba. To dole ne ka yi imani am cewa dukkanin manzannin da Allah ya aiko ka yarda da su, ka yi imani da su. Sannan kuma ka yi imani ka shine waɗanda Allah ya ambata daga cikin manzanni, su ma ka yi imani da su, ka yarda da su imani na musamman, saboda Allah ya ambace su. Ka ce na yi imani da annabi wane da wane da wane da wane, sannan duka sauran annabawan da Allah bai ambace su ba, su ma na yi imani da su. Da haka idan mutum ya yi imani da annabawa, imani ne wanda yake haɗaɗɗe, baya rabuwa. In ka cire annabi ƙwaya ɗaya daga cikin adadinsu, wanda ya kai adadi nawa? Na'am, ya kai 25 wanda aka ambata ku. To daga cikin waɗanda ba ambata ba, ba sun kai nawa? Na'am, 124, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Dharr, 124. Da aka an ambaci guda 25, saura nawa? Saura 109 waɗanda ba ambata ba,
23.
Da aka duka ka yarda da su, ka yi imani da cewa Allah yana da annabawa masu yawa da manzanni, amma waɗannan da aka ambata ka yarda da su, ka yi imani da su. wayancan ma da ba ambata ba ka yadda da su kai imani da su idan ka tura kwaya daya tal kace baka yadda da annabi wani ba a cikin annabawa to dukkan imanin da kai da annabawa gaba daya ya rushe shi yasa duk mutanen da Allah ya aika musu da annabi in suka ƙaryata annabin in Allah zai bada labari sun ƙaryata annabin me yake cewa sai ce kazzabat samudul mursalin samudawa sun ƙaryata manzanni gaba daya wa suka ƙaryata annabi salih suka ƙaryata wanda aka ambato aika musu saboda ƙaryata annabi daya ƙaryata dukkan annabawa ne gaba daya كذبت عاد المرسلين كذب اصحاب الايكه المرسلين هذا الله yake cewa duk in sun ƙaryata ɗaya sai yace sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya shi yasa Allah yace la nufarriqu baina ahadin minhum da aka ce kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai aka ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakanin wani daga cikin manzannin Allah dukkanin su ɗaya ne dukkanin su mun yi imani da su yahudawa sun dauko imani da manzanni gaba daya sun zo kan annabi Isa suka ƙaryata annabi Isa imanin su da dukkan annabawa ya rushe nasara sun dauko imani da dukkan annabawa har da annabi Isa suka ƙaryata annabi Muhammad imanin su da dukkan annabawa ya rushe al'ummar manzon Allah kuma suka yi imani da manzon Allah suka yi imani da dukkan annabawa gaba daya sai imanin su ya cika ya tabbata to sun yi imani da annabawa Allah gaba dayan su ba wanda suka cire suka ce ba mu yadda da shi ba daga dole sai mutun yayi imani da wayannan annabawan gabaki dayan su shine rukuni na hudu daga cikin rukunnan imani واليوم الاخر ركن نبيار شنو ايماني درانا قرشي متيتي رانا قرشي اذاتي رانا تاشن القيامه انا تي متى يوم الاخر رانا قرشي saboda ita ce ranar karshe a duniya a duniya daga ita babu wata rana kuma an gama ko za a sake yin wata rana babu wata rana tana zuwa wannan ranar ita ce yaumil akhir shi yasa ake kiranta da suna yaumil akhir ranar karshe tana zuwa duniyar gaba daya za a nade ta za a rushe duniyar gaba daya idas samaa'u shaqqat wa idal kawakib intazarat kaman za ta kekkece gaba daya sannan taurari za su zubo da rana da wata gaba daya za su tarwatse kasan ma gaba daya za ta rugurguje haka duwatsu da suke kan kasar gaba daya Allah zai rugurguza su gaba daya su koma gari su zama gari babu maganar wani dutse a bayan kasa duka za a girgije kasar sannan duk wani kogi da yake bayan kasar Allah zai balle shi wa idal biharu fujirat za a balle koguna gaba daya ambaliyar ruwa ta duniya gaba daya za a yi a ranar a wata ayar wa idal biharu sujirat za a rura kogunan gaba daya za su koma ruwan wuta ne shine tasjir din sujirat za ta zama ruwan wuta ne duka kogunan gaba daya sai ai ambaliya ta koguna in an yi ambaliya ta kogi kogin kuma ya zama wuta ambaliyar wuta za a yi ba ambaliyar ruwa ba duniyar ta rushe gaba daya kenan daga wannan ranar ita ce yaumil akhir ita ce ranar karshe daga ita ba za a sake samun wata rana a wannan rayuwar ta duniya ba sai dai a shiga wata rayuwar kuma daban shi yasa ake ce mata yaumil akhir to imani da wannan ranar yana daga cikin rukunnan imani imanin ka bai taba yiwuwa sai kai imani da ranar tashin alkiyama shi kuma imani da wannan ranar ya kunshi duk wani abu da yake zuwa tun daga mutuwa har zuwa ranar da za a shiga wuta ko aljanna duk wani abu da zai biyo bayan mutuwa to ya shiga cikin al-imanu bil yawmil akhir din daga imani da zuwan mala'iku da daukar rai da mala'iku za su yi mala'ikun rahama ko mala'ikun azaba da tafiya da ran da za a yi da rayuwar da za a yi ta kabari da tambayoyin kabari da jarrabawar kabari da azabar kabari da ni'imar kabari duka suna cikin imani da ranar tashin alkiyama da kuma zaman da za a yi na rayuwar barzakh rayuwar jira kenan tsakanin duniya da lahira zaman jira tsakanin duniya da lahira wanda wannan zaman yana farawa ne daga ran da mutum ya mutu yana karewa daga ranar da za a busa kaho na tashin mutane busa kaho na biyu kenan ko da za a tayar da mutane domin hisabi to wannan rayuwar ita ce hayatul barza to imani da wannan rayuwar shi ma yana daga cikin imani da ranar tashin alkiyama zai iya yuwa in ka shiga wannan rayuwar ka shekara 1000 zai iya yuwa ka shekara 1000 zai iya yuwa ka shekara miliyan 1 kafin ai tashin alkiyama gwargwadon lokacin da ka mutu zuwa tashin alkiyama shine tsawon lokacin da zaka zauna a ciki daga zamanin manzon Allah zuwa yau wanda suka mutu a wancan zamanin suna nan a cikin hayatul barzakh suna wannan rayuwar ta bayan mutuwa suna dauke da shekara 1400 da wani abu kuma ba a san bayan nan kuma shekara nawa za a yi kafin ai tashin alkiyama tashin alkiyaman na farko na mutuwa da kowa zai mutu sannan idan kowa ya mutu shekara nawa za a yi kafin ran da za a zo a sake busa kaho na biyu ai tashin alkiyama na gaba daya shi kuma shekara nawa za a yi bayan kowa ya mutu ba kowa ba komai sai Allah shi kadai daga nan za a zauna iya lokacin da Allah ya ga dama a zauna daga nan kuma za a zo a tayar da halittu gaba daya domin fuskantar hisabi da kuma sakamakon abin da hisabi ya haifar duka wannan yana cikin imani da ranar tashin alkiyama mutum duka ya yarda da su da duk abubuwan da za a aka ce za su faru bayan daukar rai bayan rayuwar kabari tashi a ranar alkiyama din tsallake sirati da duk abubuwan da manzon Allah ya bada labari za su faru a ranar alkiyama duka imani da su yana daga cikin imani da yawmil akhir in kai inkarin wani abu daga ciki imaninka da ranar tashin alkiyama bai cika ba sai ka yi imani da su gaba daya to wannan shine ma'anar rukunina biyar daga cikin rukunnan imani wannan kuma rukunin yana daga cikin rukunnai waɗanda suke sama ma mutum kwanciyar hankali da zaman lafiya a rayuwar duniya udurta cewa akwai tashin alkiyama udurta cewa akwai wani sakamako da zai biyo bayan wannan rayuwar wannan shine mafi girman abin da yake sa rayuwar mumini ta yi kyau a duniya shi yasa zaka ga duk wanda bai yi imani da wannan ba gwargwadon rashin imanin ka da ranar tashin alkiyama gwargwadon kuncin rayuwarka saboda duk abin da yake faruwa a nan duniya kai a wurin ka fa shi kenan anya an gama idan aka zalunce ka aka cuce ka shi kenan fa an tafi a banza kenan a wurin ka in baka yi imani da ranar tashin alkiyama ba to yaya kuncin rayuwa ba zai samu mutum ba a zalunce ka a kwace ma haƙƙinka ka je kotun alƙalin ma shi ma ya haɗa baki da shi a cuce ka a danne ma haƙƙinka sai dai ka dawo gida ka zauna kai ta kuka kuma baka bakai ma yadda za a tashi ranar alkiyama ba balle a biya ka a ganin ka ta ina irin wannan mutumin zai samu sanyin zuciya a duniya shi yasa zaka samu masu irin wannan tunanin da wannan aqidar sun fi kowa kashe kansa a duniya kaga yau an ce wannan ya rata ya kan shi wannan ya sha dafi ya mutu saboda me saboda gaba ɗaya duniyar ta yi mai kunci bai kuma tunanin akwai wani abu me zai yi ya huta kawai ya mutu ya bar duniyar ya huta shine kawai mafita a wurin shi kuma ya manta abinda zai je ya fuskanta kuma ya fi wannan bala'in da ya kashe kanshi saboda shi shi yasa imani da ranar tashin alkiyama ba karamin ni'ima bace a rayuwar mutum ba karamin ni'ima bace kaga mutum an cuce shi an zalunce shi an yi mai komai kuma ya koma ya ce Allah ya isa ya ci gaba da rayuwar shi lafiya lau saboda ya san akwai ranar da za a zo a warware wannan abu amma an cuce ka an zalunce ka an yi ma komai kuma ba ka da inda za ka kai a kwato ma haƙinka kuma ba ka yadda za a tashi ranar alkiyama a yi hisabi kuma ka ce za ka ji daɗin duniya da ka shi kanshi imani da ranar tashin alkiyama ni'ima ce a wurin Allah ni'ima ce a wurin mumini Allah ya yi ma bawa ya samu daɗin zuciya ya samu kwanciyar hankali ya samu iya kwanciya ya yi bacci lafiya lau ya tashi lafiya lau amma inda babu wannan da rayuwar ba za ta yi daɗi ba ba za ta yi kyau ba da haka kowa zai ɗauki abin da zai iya yi in ya gaba zai iya ɗaukan mataki ba sai dai ya kashe kanshi ya huta da haka imani da ranar tashin alkiyama yana cikin rukunai na imani shine rukuni na biyar sai na shida wa bil qadari khairihi wa sharrihi imani da ƙaddara alkhairin ƙaddara da kuma sharrin ƙaddara ƙaddara tana da akwai ƙaddara ta alkhairi da Allah zai ƙaddara ma mutum akwai kuma ƙaddara wadda take sabanin alkhairi ga mutum amma Allah baya ƙaddara abin da yake sharri ne tsantsa sai dai ya zama abin da yake ba alkhairi bane ga wani amma kuma alkhairi ne ga wani amma abinda zai zama sharri tsantsa Allah baya kaddara abinda sharri tsantsa ne a rayuwar halittu ko ana samun mutum ya samu kanshi a wani abu wanda yake sharri ne ana samun kaddara ta sharri na'am an ce imani da kaddara alkhairi da sharri yana ana samun kaddara ta sharri na'am ana samun kaddara ta zama sharri ta iya yuwa sharri ga wani haka ne ko dan an jarrabi mutum da rashin lafiya kaddara ta alkhairi ce ko kaddara ta sharri na'am kaddara ce ta sharri a wurin shi ba alkhairi bane amma a wurin mai kemis ba alkhairi ne a wurin mai kemis ko idan mutum ya karye sharri ne ko alkhairi amma a wurin mai dori ba idan aka yi ma mutum mutuwa wani zai ce an yi mai mutuwa alkhairi ne ko sharri sharri ne kaddara ce ta sharri amma a wurin mai haƙan kabari ba da haka babu alsharri tsantsa sai dai ya zama nisba ga kai da abin ya same ka ya zama maka sharri amma a wurin wani ya zama alkhairi ne masa'ibu qaumin inda qaumin sara'iru musibin wasu mutane a wurin wasu kuma abin farin ciki ne abin nema ne yanzu akai kwana biyu ba ai mutuwa ba mai haƙan kabari me zai ce ba kasuwa kwana biyu ba kasuwa mai likabani me zai ce ba kasuwa kasuwa ta tsaya in yanzu ya ce maka a yi musu addu'a Allah ya kawo kasuwa za ka yi kai a wurin mai a wurin wanda wannan abin ya same shi shi in kai addu'a ka mai mummunan addu'a kenan a wurin mai wancan fa ka mai a kyakkyawar addu'a haka alkhairun wani sharri ne a wurin wani sharri a wurin wani kuma alkhairi ne a wurin wani haka Allah baya kaddara sharri tsantsa ya zama tsantsar sharri ne kawai babu alkhairi sai dai ya zama sharri ne ga wani ko abubuwan da mutun yake iya gani sharri ne akan shi zai iya zama alkhairi ne gare shi rashin lafiyar da zaka yi wata kila Allah ya kankare maka zinubanka gaba daya alkhairi ne ko ba alkhairi bane alkhairi ne da kaje lahira Allah ya kona ka a wuta da azdarrabe ka da ciwo a kankare ma zinubi wanne yafi wanne ne alkhairi a ciki kai rashin lafiya shine alkhairi da ka ko abin da ya nufi anan kaddara da Allah yake kaddarawa kowace iri ce ta same ka kai imani da ita cewa Allah ne yake kaddarawa duk abin da kaga ya faru Allah ne ya kaddara shi duk abin da Allah bai kaddara ba ba zai taba faruwa ba ba yadda za a yi abin da Allah bai kaddara ba ya faru ba kuma abin yadda za a yi abin da Allah ya kaddara zai faru ya ki faruwa bai taba yiwuwa daga duk abin da kaga yana faruwa haka Allah ya kaddara haka ya tsara kuma haka zai faru duk abin da zaka iya yi ba zaka iya kauce ma wannan abin ba ba zai taba yiwuwa ka kauce ma wannan abin ba wannan abin da kaji manzo Allah ya ce an umarci mala'ika ya rubuta tun lokacin da aka busa ma mutum rai a mahaifa to yana nan haka yake a rubuta a lauhin mahfuz ba zai taba canzawa ba daka dole kai imani da haka cewa abinda kaga ya faru haka Allah ya kaddara amma Allah ya bada shari'a da doka da tsari dole kuma ka bi akan wannan shari'ar ne Allah zai yi ma kowa hukunci me yasa baka yi kaza ba Allah ya ce ayi kaza baka ce ai Allah ne ya kaddara min shi yasa ban yi ba a'a Allah zai maka hukunci ne akan tsarin shari'a da ya bayar da dokokin shari'a da Allah ya aje me yasa baka yi sallah ba Allah ya ce ayi sallah shine abin da za a kama ka da shi kuma ai ma uquba akan wannan amma Allah ne ya kaddara ma wannan ba a kafa hujja da kaddara akan abin da yake na saban Allah yasa lokacin da aka kamo wani da yayi sata a lokacin sayyidina Umar aka zo za a yi mai haddi dai haddin sata a yanke hannu yake cewa ya za yana roƙon a yafe mai Allah ne ya kaddara mai yace ai kai ma yanda Allah ya kaddara maka kai sata mu ma haka Allah ya kaddara mana mu yanke maka hannu duka ba kaddara bane kowanne kaddara ne da haka kowanne mai aiki da abin da yake kaddara ne kai ma ka yi kaddara mu ma mu bi kaddara da haka ba a kafa hujja da kaddara akan saban Allah ba za ka zo ka yi abu na saban Allah ka ce Allah ne ya kaddara mun ba bai yiwuwa wannan ba uzuri ba ne saboda Allah ya ba da shari'a ya ba da tsarin da ya kamata a yi da haka in ka yi ma kanka in ba ka yi ba da shi ne za a yi maka hisabi ranar alkiyama amma dole kai imani da cewa duk abin da kaga yana faruwa Allah ne yake kaddara shi la yakunu fi mulkihi ma la yuridu ma'anar shi ba a taba samun abin da Allah baya so ya faru a mulkin Allah bai taba yiwuwa duk abin da kaga ya faru haka Allah ya so ya faru haka ya ga dama ya faru kuma dan Allah ya so abu ya ga damar ya faru a haka ba shi kuma yake nuna Allah yana son abin ya yarda da shi ba yadda da abu daban kuma ganin damar faruwar abu daban ko kai kana yin kana haka kana yana faruwa a rayuwarka ko akwai abin da kai yarda da shi kai ma kanka amma ba ka son abin yana yiwuwa haka ko baya yiwuwa kamar me ne misalin shi ko ba shi da misali na basu wasi a abin da zahiri na aikace
kamar magani ne mutum baya san magani amma kuma ya je
kamar mutum baya san magani zai san daci kuma magani ne gashi nan mai daci kuma yana ba shi da lafiya ya zai yi yana san maganin kuma ya sha maganin da me yasa ya sha ya yadda kuma ya sha din baya san allura kuma dole ya je ya kai kanshi ya biya kudi ai mai allura kuma baya nuna cewa dan an yi mai allura yana san allura haka ne daga faruwar abu baya nuna yadda da abu faruwar abu baya nuna yadda da abin dan Allah ya kaddara abu ya faru ba shi yake nuna Allah ya yadda da abin ba an gane da haka duk abin da mutum zai aikata ba zai faru ba sai da ganin damar Allah wa ma tasha'una illa ayya sha Allahu rabbul alamin ba ku isa ku yi ba sai Allah ya ga dama in Allah bai ga damar ka tashi ba ba za ka iya tashi ba in Allah bai ga damar ka zauna ba ba za ka iya zama ba in Allah bai ga damar ka yi magana ba duk yadda ka so ka yi magana ba za ka iya yin magana ba to duka abin yana faruwa da ganin damar Allah ne ka yadda da wannan kaddarar da Allah yake kaddarawa da matakan kaddara din guda hudu shine halitta sanin abin sannan rubuta abin sannan halittar abin sannan kuma kaddara yuwar abin duk abin da ka gani yana faruwa sai ya bi waɗannan matakan guda hudu sai Allah ya san da abin ba abin da Allah bai sani ba ilimin Allah ya game duk abin da yake faruwa da wanda zai faru da wanda ya faru da wanda zai faru a nan gaba wallahu bi kulli shay'in alim ba abin da Allah bai sani ba shine matakin imani da kaddara na farko sannan mataki na biyu kai imani bayan Allah ya san komai kuma ya rubuta komai akwai abin da baya rubuta a lauhil mahfuz ne komai Allah ya rubuta a lauhil mahfuz zaman nan da aka yi anan da inda kowa zai zauna da inda kowa yake zauna anan akwai shi a rubuta a lauhil mahfuz inda babu shi da ba wanda zai zauna inda ya zauna haka Allah ya tsara a rana kaza da karfe kaza da minti kaza daidai lokaci kaza za a hada a wuri kaza duka halittun Allah haka Allah ya tsara su duk abin da babu shi a wannan tsarin ba zai kasance ba to Allah ya san abin kuma ya rubuta abin a lauhil mahfuz wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba haka Allah ya ce komai mun kididdige shi a rubuce yana nan a rubuce shine abu na biyu abu na uku bayan Allah ya san abin ya rubuta abin sai Allah ya halicci abin duk abin da ka gani yana faruwa sai Allah ya halicci abin in Allah bai halicci abin ba zai kasance ba zaman da kai aiki ne ko ba aiki bane sai Allah ya halicci zaman sannan zaka iya zama in bai halicci zaman ba ba zaka iya zama ba sai Allah ya halicci maganar da zaka yi sannan zaka iya magana in ba a halicci maganar ba ba zaka yi magana ba shine mataki na uku sannan mataki na hudu shine ganin damar Allah sai Allah ya ga damar abin ya faru ba wai daga Allah ya san abin ya rubuta abin ya halicci abin kawai sai ya kasance ba a'a sai Allah ya ga damar ya kasance sai ya kasance kamar ruwan sama ne ko Allah ya san cewa rana kaza ga watan kaza a wuri kaza a yanki kaza za a yi ruwa shine matakin farko mataki na biyu kuma wannan abin yana rubuta a lauhil mahfuz cewa ga abin da zai faru a rana kaza a minti kaza da karfe kaza sai me lokacin na yi kawai sai ruwan sama ya sauko sai mataki na uku ya faru dole sai Allah ya halicci ruwan sai ya halicci ruwan kawai daga an halicci ruwan sai ya fara zuba sai Allah ya ga damar ya sauka sai ya sauka da haka duk abin da ka gani a duniya yana faruwa sai ya bi waɗannan matakan na kaddara guda hudu sannan ya kasance ba abinda Allah bai sani ba ba abinda Allah bai rubuta ba ba wani abu da yake faruwa sai Allah ya halitta abin wallahu khalaqakum wama ta'maluna da ku da abinda kuke aikatawa da Allah ne ya halitta Allahu khaliqu kulli shay shine ya halitta komai sannan kuma duk abin da yake faruwa yana faruwa ne da ganin damar Allah sai ya ga dama sannan abin ya faru ma sha Allahu kana wama lam yasha lam yakun abin da ya ga dama ya faru abin da bai ga dama ba kuma ba zai taba kasancewa ba to wannan sune matakan kaddara guda hudu wanda sai mutun yayi imani da su imani da kaddara yake cika wayannan sune rukunai guda shida na imani kenan an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi me rage mana kenan yanzu
adilla
na'am
dalilai
anan din me ya rage
dalilai ya rage
mun san menene imani mun san rukunan imani saura me ya rage mana
saura adilla
saura dalili ai ya fada mana ma'rifatu dinul islam bil adilla sanin addini da dalilan shi yanzu ai a baki kawai aka fadi wayannan abubuwan ko don aka tsayar da kai aka ce ina hujja akan wayannan abubuwan me zaka kawo to shine abin da zai koro anan na dalilai akan waɗannan rukunan guda shida na imani sannan kuma ya rufe mana da mataki na uku shine martabatul ihsan daga cikin maratibud din da haka darasi mai zuwa insha Allahu ta'ala za mu tashi akan dalilai da malam zai kawo mana akan rukunan imani guda shida sai zamanto kowa ya san rukunan imani guda shida kuma yana da dalili wanda zai iya kafa hujja da shi akan cewa waɗannan sune rukunan imani guda shida da aka ambata mana wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.